من مكة صدقوها زوا كرنت على القرآن daga cikin su akwai wanda yake sauke alqur'ani dai kwana 10 duk kwana 10 yayi sauka in ka diba a wata shi ne yana da sauka uku daga cikin su wani yana sauke qur'ani duk sati da kwai wanda kuma yake sauke wa duk kwana uku imamu shafi'i rahimahullah yana sauke qur'ani duk cikin kwana uku a cikin watan ramadan Imam Malik rahimahullah idan Ramadan ya zo sai ya nade majalisi na koya hadisi sai ya koma karatun alqur'ani to mu ma ana neman mu da zaman to haka zamu karanta qur'ani a wuni sannan ya hana mu barci da dare sannan ya kasance qur'ani mai ji shaurare shi da tadabburi lokacin da ake karatun alqur'ani ana tafsirin shi ne kokarin lura da abin da ke cikin alqur'ani musan nasikh minhu wal mansukh abinda aka shahi musan hukunce hukunce sannan mu kalli irin kissoshi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo a cikin wannan alqur'ani ba dan komai ba galgadi ne zuwa gare mu saboda haka kenan yana da kyau tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan shuraren shi ma wato akwai lada mai yawa a ciki sannan tana kuma idan ka karanta alqur'ani kowane harafi za a baka lada 10 annabi ya ce la aqul lakum alif lam mim harfun mun ce muku ba alif lam harfi ne walakin alifun harfun wallahu harfun wal mim harfun idan mutum ya ce alif lam mim to yana da lada 30 idan abin da zamu yi mu dukuha wajen lura da abin da ke cikin alqur'ani bayan tilawarsa sannan duk lokacin da ake tafsiri kowace aya in baka gane ba to ka nemi tafsirin ta ma'ana istifsar menene Allah yake nihi da wannan shi ne ake kira at-tadabbur ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الله يتي حقيقه من سنيا القران من يسر القران شن دان يي وعظي شن اكو من واسطوا saboda haka ashe القران shine abin da ya kamata a karanta a lura da shi insha Allah kamar yadda muka sani waccan shekara mun tsaya ƙarshen suratul qital wadda ake kiransa suratul muhammad yanzu kuma za mu tashi farkon suratul fath wadda insha Allah za mu ga bayanai a cikinta da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi budi wanda yake mai girma na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
نعم الله سبحانه وتعالى إن وانا سنة لكسكين كلمومي وانا لهم الصدارة معنا سنة ذو فرقا magana inna anzalnahu fi laylatil qadr inna arsalnaka shahidan mubashshira Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle mu fatahna laka mun yi maka gode fathan mubina gode wanda yake mabayyani malamai suka ce wannan gode shine sulhul hudaybiyya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara sahabbai aka tafi umara za a je umara makka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je bakin hudaybiyya sai aka tsira shi aka ce a'a ba za su shiga ba wannan gari na makka a wannan shekara aka tsira annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama sai aiki usman bin affan cikin garin makka akan ya jibo al'amal makka saboda shi dan danki ko ba komai ya je lalle ne musulmi ne sannan a lokacin da kuma ba mu ga mace tsakanin musulmai da kafirai yaki yake bai musulmi saboda haka shi aka aika shi zuwa ga makka dan ya bincike al'amarin garin makka sannan kuma yana da waɗanda za su iya bashi kariya ta hana a taba shi shi yasa annabi ya zabi Usman bin Affan radiyallahu anhu ya tura shi zuwa garin Makka to ita wannan sura tana rakkazawa ne akan wa'adi na ilah ubangiji ya yi alkawari ga annabi da sahabbansa sannan ya tabbatar ma annabi da mu'minai cewa lalle ne wanda ya yi imani da Allah hakikanin imani na gaske to Allah zai ba su nasara ma'ana a lokacin da musulunci yana da rauni babu dukiya babu arziki babu kudi babu tattalin arziki sannan babu kayan yaki wanda yake hannun musulmi lokacin da musulmi rauni gare su amma ubangiji subhanahu wataala sai alƙawli yace za a musu buri kuma za a ba su nasara shine Allah ya ce mu ne muka maka gode ya kai wannan annabin buɗe wanda yake mabayyani shine sulhul hudaybiyya sai Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi ai dan ubangiji ya gafarta maka abinda ka gabatar wanda yake baya na zunubai da wannan buɗe wa ma ta'akhara ba'dahu da abinda ya shinkiri bayan abinda zai zo bayan buɗe wa yukammila ni'matahu alayka sanan ubangiji ya cika ni'imar shi a gare ka bi nasri dinak ay yansur dinak ubangiji zai taimaki addinin ka shine addinin musulunci wa yahdiyaka tariqan mustaqima sanan ubangiji ya shiryar da kai tafarki ko hanya wanda take mai kakkiya shine addinin musulunci alladhi la i'wajaja fi wanda babu karkata a cikin shi sauran addinai duka akwai mail akwai karkata akwai wato shawa'ib na shirka ma'ana an cakula addinin da shirka su wa'inda suke nasarawa haska ce Isa dan Allah ne haske bautar Isa da Maryam da kuma ubangiji suka yi Allah uku to sai zama to addinin su an cakula shi da shirka wa'inda suke Yahudawa kuma suka ce Uzair dan Allah ne saboda haka su ma addinin su ya zama to bai da kyau amma addini wanda yake tatacce shine Hanafi Hanifiya millata Ibrahim shine tafarki ko hanya addini na Annabi Ibrahim shine wanda muke kansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora Allah subhanahu wataala yake cewa wayansuraka Allahu nasran aziza sanan ubangiji zai baka nasara wadda take mabuwayiya ma'ana babu wanda zai zo kwace maka wannan nasara la yarfa'u ahad babu wanda zai zo hana wannan nasarar da Allah ya ba annabi sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce huwa Allahu ai Allah shine wanda anzala sibat wa tamanina anzala sakina ubangiji shi ya saukar da idan an ce sakina ana nihin tumanina shine ya saukar da nutsuwa ubangiji ta'ala ga wa'inda suke masu imani fi qulubil mu'minina azkatan masu imani sai Allah ya sanya nutsuwa ashe nutsuwai ba ta ga kare mutum daga wani abu ashe mutum yana da masu gaji fiye da goma wanda suke ba shi kariya sannan yana da waɗanda suke binciken al'amari a ko'ina. Sannan yana da tattalin arziki ƙarfin wato tattalin kayan yaƙi wanda za su kare shi. To duka waɗannan sinadari ne, kamar abubuwa ne waɗanda suke na wato ban tsoro da sauransu, amma babban nutsuwa shi ne tana zuciya. Za ka ga galibi waɗanda suke ba su da imani kafirai, idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya, ya ba shi arziki da komi, amma za ka ba mu nutsuwa a tare da shi. Ɗaya daga cikinsu wani mai arziki ne, Allah ya ba shi komai, saboda haka amma ɗiyan shi hudu sai ya ga waɗanda suke masu aiki ƙarƙashin shi suna da ɗiya sama da hudu, amma ko a kan su ba suna dariya, suna murmushi, suna walwala, shi wannan abin din bai zo mishi. Saboda haka kira ya sai ce wai ya aka yi su gashi da arziki da dukiya, amma bai samu nutsuwa. Wannan yaran nashi guda hudu, abin da zai ba su shi ne yake tunani, da abin da zai musu na shiri. Su kuma ga su da iya da yawa, amma ga su ko a kama su kama suna ta walwala, kuma alƙashin su ke cin abinci. Suka ce ai wannan abin ba komai ba, yasa haka shi ne musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya sanya maka imani, to wallahi Allah ya baka dukkan wata ni'ima wadda take ta duniya, sai abin da ya saura na lafiya. To Allah subhanahu wa ta'ala duk da yanda kafiran Makka suna da ƙarfin wato kayan yaƙi ga arziki, su kuma wanda suke musulmi namu suna da rauni wajen tattalin arziki, suna da rauni wajen kayan yaƙi, amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya nutsuwa a cikin zukatansu, sai suka tunkari. Kamar yanzu misali a nan a ce Nijar ka tunkari Amurka ko Ingila ne, sai su mutu a yanzu sun shirya, kaga abu ne wanda bai yiwuwa, sun riga sun yi kare mu. To haka a wannan lokaci sai Allah ya sanya nutsuwa a zukatan masu imani, ya sanya waɗancan ba komi ba ne, suna iya kama su hannu da hannu. To wannan duka nutsuwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya musu. Sai Ubangiji yake cewa liyazdadu imanan ma'a imani, dan su ƙara imani akan imaninsu. Walillahi wahdahu, Ubangiji shi kadai yake da rundunar sammai da ƙasa, sojoji na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke cikin sama, da sojoji na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke cikin ƙasa. Sojoji na sama su ne mala'iku, sojoji na ƙasa su ne waɗanda suke musulmai, randuna ta musulmai masu yaƙar waɗanda suke arna kafirai waɗanda ba su yi ba imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan da irin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya a matsayin ma'ana, randuna ta ma'ana, kamar misali wanda yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar Fir'auna wanda ya yi da'awar rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala yana da komi, yana da sojoji, yana da gidan kasu, yana da kama karya zai yi, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mishi falfata ta dame shi. Ɗaya daga cikin wanda kashe ta ma ba wani abu ake nema mai girma ba, ɗan kaɗan kawai ka shafa ta yi tarsu. Allah ya turo musu gaba ɗaya su rubuta, suka rasa ne ga kayan yaƙi, ga takuba, ga mashi, amma ba za a tara ma falfata ba. Sannan Allah ya turo musu faɗi. Duka waɗannan wallahi ana nuna maka cewa Ubangiji shi ne Al-Aziz Al-Kawi, mabuwayi mai girma. Duk wanda ya saba ma Allah to bai gagar Allah ba, Ubangiji ya san yadda zai da shi. Kawai Allah yana dakata ma kafiri har lokacin idan ya dabke shi, to wallahi ba zai kuce ba har abada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa yahdiyaka siratan mustaqima, ya shiryar da kai ta hurki wanda yake madaidaici, la'i wa jaji fihi, ko shi ne wa kana Allahu aliman hakima, Allah ya kasance masani da hikima, bi misali ibadihi, da yanda yake kawo gyara cikin bayansa, hakiman mai hikima ne, fi bayi yujrihi min nasrihi wa ta'ayyidihi, cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa nabi na taimakon shi da ƙarfafa musulmi da Allah yake yi. Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ƙarfafa musulmi. To lokacin nan wannan buɗi da aka ce amma annabi, annabi da ya taho tare da sahabbansa za shiga Makka, sai aka fito kaburai suka fito suka ce a annabi a wannan shekara ba za su bar shi bai shiga Makka. Annabi ya ce ya yarda a zo a yi sulhu. Aka zo aka yi sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya jagoranci sulhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya jagoranci sulhu daga wajen kafirai shine Suhail bin Amr. Yazo aka zanna aka yi hada ma sa da farko ma aka rubuta bismillahir rahmanir rahim. Sai ce me wannan kuma? Mu ummun da mun san akwai Ar-Rahman Ar-Rahim ai da mu yi jayiya da kai ba. Ma'ana su abinda suka sani la ta da uzza. Kuma kansu suna nan a aji. Sai yace to me kamata a sa? Sai yace a sa bismikallahum. Sun san akwai Allah. Kawai a sa bismikallahum da sunanka ya Allah. Ka a sanya sunan Ar-Rahman wanda annabi yake bauta, Ar-Rahim wanda yake mai jin kai. Me yasa anan sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kafirai suka kishi? Saboda su kafirai sun yarda cewa Allah shi yake saukar da ni'ima, shi yake kashewa, shi yake rayawa, amma ba su yarda ba su bauta ma Allah shine Ar-Rahman mai jin kai. Ba su yarda ba suka ce Allah bai da wani jin kai. Su wanda suke da jin kai a wurinsu su ne Lata da Uzza da gumakansu wanda suka kakkawa. Annabi ya yarda. Ali bin Abi Talib shine yake rubuta sulhu. Bayan ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, annabi ya ce goge. Sai ya ce shi ba ya goge ba abinda yake sunan Allah, sai dai a tada sulhu. Annabi ya ce guda mun gul inani arrahmanir rahim. Aka gwada mu annabi ya goge da hannun shi mai girma, saboda annabi bai iya rubutawa. In ka rubuta bai iya karantawa. Wata hikima ce ta Allah. Allah ne haka, gashi bai karanta bai rubuta, amma Allah ya saukar mai da alqur'ani wanda gagana misali. Kafiran suka ce ai annabi wani ne yake koya mashi Qur'ani. Sai Allah ya ce to ku ga mu tunda kuna da masu mantiki, kuna da masu balaga, kuna da masu nahwu, ku Larabawa ne, ku zo da sura goma irin waɗannan irin na Alƙur'ani. Suka kasa aka ce to ku zo da kwatankwacinta. Suka kasa aka ce ku zo fa'atu bi suratin min mislihi, sura ɗaya ta irin ta Alƙur'ani. Amma wani shaki shi ya ƙoƙari ya yi, ya ce ina a tsaina kalfi wa ma adraka ma fil atfil la hatay zailul tawil, wanda ake kiran shi An-Nadr ibn Haris. To saboda haka aka yi maida mashi raddi da sauransu. Ya kwaikwayi Qur'ani amma babu balaga da mantiki a ciki. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge. Sai aka sa min Muhammadin rasul hada ma salaha minhu Muhammadin rasulillah Suhail bin Amr. Sai anan ma Suhail ya ce a shi bai yarda ba, inda kai manzo ne min yarda, kai manzo ne na Allah, dan aike ne na Allah, ma ya keta a goge rasulullah. Ali ya ce bai goge. Annabi ya ce ina gurin annabi ya goge. Ana ta haka aka yi sulhu. Abinda aka yi sulhu a ciki kawai abinda zai zama to maslaha ne ga waɗanda suke kafirai, maslaha su ce kawai suka sa. Sai suka sa annabi ba zai bashi ba zai ba Umara a wannan shekara, sai amin muku bil ma'ana shekara mai zawa. Sannan za a aje yaƙi, sai an yi shekara goma ba a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai. Kowa ya je ya huta ya yi tanadi na kayan yaƙi. Sannan kuma suka ce duk wanda ya musulunta a yanzu daga wannan sulhun ya musulunta ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, to a maida shi, a maida shi kan kafirci. Amma duk wanda ya rinda daga musulmi ya koma kafirci, to a kyale shi. Kamar kansu ne suke so ko? Sahabbai suka ce wani irin sulhu ne wannan? Annabi ya ce ya yarda, ashe Allah ne yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ubangiji shi ne yake sanar da shi. Sai ya ce ya yarda aka yi. A lokacin nan nan take kafin a ƙare a rubuta sulhun wanda suka rubuta, sai wani daga cikin kafirai ya musulunta. Sai ya zo a gurin akwai baban shi, ya zo yana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Suhaila ya ce da wannan za a fara, ba a yarda da musulunci to a maida shi. Annabi ya ce ai ba a ƙare sulhu ba. Ya ce da shi za a fara, an ba haka ba an tada sulhu. Annabi ya ce to an yafa. Shi wancan musulmi yana musulmi kuna kallo na musulunta a maida nuran kafirai, kuna kallo. Umar ɗan Khattab sai ya bi su yana zagin uban nashi, yana zagin baban wanda ya musulunta, ya kama shi zai maida shi gida. Umar yake cewa sai ya buɗe takobin shi daidai dan yaron ya gani, yana ce mishi jinin kafiri ba komai ba ne. idan kika she kafiri ba kai ma kai abin kirki yana gwada mishi da koyi shi yaron bai gane ba to har aka koma ne da yaron to daga baya wannan yaron sai ya zo tsakanin Makka da Madina ya fandare musu duk wanda ya fito daga Makka da dukiya mai yawa sai ya kwaci wanda ya fito daga Madina sai ya taimaka ne koma da kansu suka ce ai nasu ne ko shi ya musulunta suka ce musu yarda da musuluncin shi ba nasu ne aka maida shi amma ya zama tuhumar shi da makami yake saboda haka a wannan lokaci sai suka ce a to wannan sulhu ba a tare shi bayan haka kuma annabi ya aiki almajirai ya ce ka a yaki suka kama wajen almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta sai da sun kashe wajen mutum ya kai 70 kaga ai sun tare sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni aka je aka yake su kafin to a lokacin nan sulhun da aka yi aka kare sahabbai suka ce su musaya fata Umar da Khattab ya zo ce ma annabi da kausi yana ce ma annabi ba kai bane manzo Allah ya ce ni abinda aka turo ka ba gaskiya bane ya ce kwarai ku gaskiya ne su abinda aka turo ya ce ko da Umar bai raba Allah ya yarda su gaskiya annabi ni annabi ne gaskiya ya ce su wa'annan ba kafirai bane ya ce kafirai ne ya ce to kun kawai a tashi a shige su yaki annabi ya ce a yi shira bayan su ba Allah ya ce a bari ba su sahabbai suka kiya annabi ya shiga gida da ya shiga gida yana ce musu kowa ya yanka layyarsa tunda dama an zo da hadaya an zo da kayan umara ko annabi ya zo da dabba wajen 100 wanda za a yanka a hadaya sauran sahabbai kowa ya zo da tashi sannan annabi ya yi musu umarni su yanka dabbobinsu suka kiya annabi ya shiga gida to shi ne aka ce a cikin mata ma akwai waɗanda suke masu kayan hankali duk da cewa annabi ya kira shi na tsafin dini wal aqal mata suna da rigigiyar addini aka tambaye annabi ya ce ba ba su cika azumi ba ko ba su cika tsalla a wata guda ce saboda al'ada to hankalin ma za ka ga ai yana da ragowa ko ba haka ba za ka ga abinda tunanin yarinya karama shine tunanin mahaifiyarta za ta yi irin wannan tunanin kakarta za ta yi irin wannan tunanin wannan shi to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ba ɗaya daga cikin matar annabi tunani wanda yake mai zuri sai da ta ƴanto waɗannan kafirin musulmi kar su fada cikin mushin Allah don Allah fushi zai yi da su kuma a azabtar da su annabi ya shigo gidan shi yana cewa sahabbai sun hallaka mata suka ce ya aka yi ai na ce musu kowa ya yanka dabbar shi sun kiya sun ce kawai sai dai a je a yi yaki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matan shi ana kiran ta Ummu Salama ta ce je ka yanka naka ka kira yin wanzani ya ma a ciki umara ce a yi aka yi ko a yi ofisirtu famastai tara minan hadari idan ka tafi umara aka kare ka aka ce baka shiga garin Makka to abinda ka zo da shi na dabba yanka kuma ka aske kan ka samu ladan umara annabi haka yi sai ya yanka dabbobin shi bai ba kowa magana kowa da ya gani ya kira yawan zami ya mai aski kowa da ya gani kuma sai tashi suka je suka kan ajima kowa ya yanka dabbar shi kowa ya tafi ya bada kan wannan kai ka ce aboki na zo mu kamana aski ne ba amma sannan a nan ne aka yi bai'atul ridwan wadda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara lokacin nan kuma sai labari ya zo aka ce ai Usman bin Affan an kashe shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya karyata wannan labarin da aka annabi ya ce to ku zo ku an kashe Usman ku garin zan shiga da yaki annabi ya shimfiɗa hannunsu ya ce ku yi mu baya kowa ya dora annabi da aka jima sai ya dora hannun ɗaya ya ce wannan hannun Usman da yake ba da labari Usman yana raye to saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya nasara ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya ce wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah masani ne mai hikima na'am
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
دم أبنجي سبحانه وتعالى يسني ما سيماني دمان زني كوكما دمان زيشي دمان ما تاتكين الجنة وان دم قرمي قرمو في قدانا كالكشنطة أي كالكشن بينا ينطة دمان إتا تشنطة الله سبحانه وتعالى يسني قرمي إذا واتو إري هدو gorama ta ruwa tatacce da gorama ta zumuwa wanda take tatacciya da gorama ta madara ita ma tatacciya da gorama ta giya lafiha gaulun wala hum an hayyinsu wanda ba ta sa maye ko ba ta sa mutum ya rika wato shirme da idan ya shata idan mutum Allah ya ce fi rahiqin mahtum khitamuhu mis wannan giya ita ce tatacciya wanda idan mutum ya sha sai ƙara kyawun jiki ba wai ba ta sa maye Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi tattalinta ga waɗanda suke wanda suke imani sanan ubangiji sallallahu ubangiji ta'ala yake cewa kaffara anhum sayyi'atin sanan ubangiji zai kankare musu zanubansu wa kana zalika inda Allah fawzan 'azima yin haka ya kasance a gurin Allah wani rabo ne wanda yake mai girma
wa yu'adhdhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikat والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
ubangiji ta'ala yayi haka ne Allah yace wa yu'adhdhibu al-munafiqina dan ya azabtar wa'inda suke munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai mata wa yu'adhdhibu al-mushrikin sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya azabtar da mushrikai maza wanda suka hada Allah da wani cikin bauta wal mushrikati da mushrikai mata azzanina billahi sanna saw masu ba Allah zato wanda yake mugun zato ai da cewa annahu la yasur dinahu ubangiji ba zai taimaki addininsa ba saboda ganin cewa karancin musulmai da kuma karancin kayan yaki a hannunsu nasara kuma mu sani ba tana da hannun Allah ne subhanahu wata'ala sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala yuqala kalimatuhu ubangiji shi yake daukaka kalmarsa ba duk wani abu bai daukaka akan kalmar Allah subhanahu wata'ala wa anna da'iratu satakunu 'ala al-mu'minin wato tambaci ko kewaye zai zamanto wato kewayen musulmai ne duk idan an je an yaki to Allah yana ba da nasara ga hannun masu imani fa kana ta da'iratu 'alaihim su kuma waɗanda suke kafirai da'ira zai zamanto a kansu ma'ana za a ci su a yaki wa ghadaba Allahu 'alaihim sannan Allah ya bushi da su bi sababin kufrihim da sababin kafircinsu da suka kafirce ma Allah wa zannahum bis-su' da kuma yadda suke ma Allah mugun zato cewa wai Allah ba zai taimaki mutane ba wa tardihim min rahmatihi da kuma ubangiji da ya kore su daga rahmarsa wa adda lahum fil akhirati Allah musu tattali a lahira jahannama ita ce wutar jahannama yadkhulunaha za su shige ta khalidina fiha abada za su dawoma a cikin ta har abada wa sa'at jahannama masira idan makoma ta zamanto jahannama ce to ta munana yarji'una ilayhi waɗanda za su koma zuwa gare ta
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
sanan ubangiji ya sake karrara wannan aya cewa lalle runduna wanda suke cikin samai da ƙasa dinna Allah ne wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabwayi idan an ce aziz mabwayi wanda Allah zai yi abu babu wanda zai zo ya mai bincike babu wanda zai rinjaye shi babu wanda zai zo ya ce me yasa akai abin nan kaza Allah kadai shi yake azabtar da mutane ya arzuta wasu ya talauta wasu kuma babu wanda zai zo ya ce dan me shi yasa Allah ya dauki suna al-aziz al-mabwayi sannan hakiman kuma mai hikima ne duk idan kaga Allah yayi wani abu to akwai hikima a cikin wannan abu duk yanda muke guni ko kuma mu shekara wata 11 muna ta cin abinci wata ɗaya aka ce kawai bari ya baki to akwai wata hikima a ciki galibi za ka ga mutane waɗanda suke cututtuka da suke ta'amuli da su ta zaka ga tabar su a wannan wata mai albarka galibi idan ka diba sannan zaka ji kuma mausimi ne wanda yake na mausimi na me na girban lada mu ga mu Allah yayin mu da karancin shekaru to amma idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo Ramadan Allah yake lullunka lada kamar ta yi shekaru tiyawa kana bautar Allah subhanahu wata'ala akan ibada ɗaya da kai wannan duk kyauta ce ta Allah sannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala na'am
Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhdhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tu'adhdhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila
Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle mu ba'athna ka muka aiko ka ayyuhar rasul ya kai wannan annabi shahidan kana mai sheda akan al'ummomi da suka wuce tun gabani al'ummomi waɗanda aka yi tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba da sheda ko kuma zai sa mu yi sheda akan su idan sun zo Allah yana tambayar su ba an aika muku manzanni ba al'umma annabi za su ce kwarai ku an aika musu sai su ce to ku ko ina ruwanku me ya gama ku da mu zamanin mu ɗaya da ku sai mu ce a'a ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shi ko annabi Allah ya karantar da shi saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ce ma ɗaya daga cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud karanta mana alqur'ani sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya zan karanta maka qur'ani alhali kai aka saukar ma ya ce ina so in ji shi a bakin wani ya karanta suratul nisa'i har sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya kaga lokacin da muka zo da kowace al'umma muka zo masa da mai shaida a kanta kai kuma muka kawo ka zamanto matsayin mai shaida a kan dukkan al'ummomi baki daya da annabi Abdullahi dan Mas'ud ya wayo sai ga annabi yana kuka tunanin abubuwan da zai yi ranar tashin kiyama to Allah ya ce shahidan mai shaida wa mubashshir kuma mai albishir mu ba mu san ba cewa ga abin da za ka yi ka shiga aljanna sai da annabi ya zo annabi ya karantar da mu ya ento duniya daga cikin shawa'ibul shirk daga fadawar ibadatul abid ila ibadatu rabbul abid daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutane wa nazira kuma mai galgadi ne game ga wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta annabi ya bada labari akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabbai labarin tun farkon halittar duniya har ya zuwa mutumin na ƙarshe wanda zai shiga aljanna annabi ya ba su labari har Umar bin Khattab yake cewa wanda ya haddace ya haddace wanda kuma bai haddace ba shine bai haddace ba Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli dan ku imani da Allah da manzon shi wa tu'adhdhiruhu sannan ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuwaqqiruhu kuma ku taimaka mashi wato sabbihuhu bukratan litu'minu billahi wa rasuli dan ku yi imani da Allah da manzon shi wato azziruhu ku girmama Allah wato waqiruhu ku bauta mu ubangiji subhanahu wataala ku dauka kashi a cikin ibada ku wato sabbihuhu sannan ku yi tasbihi bukratan wa asila sahiya da marki to kaga waɗannan kissoshi da aka kawo ko sira da aka kawo cikin wannan sura mai albarka lalle ne akwai fa'idodi da yawa a cikinta fa'ida ta farko kamar yadda malamai suka ce sulhu na Hudaybiya da aka yi shine farkon bude garin Makka dan me dan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sulhu da shi ba za a yi yaki shekara goma ba to su kuma kafirai sai suka karya sulhu kuma duk wanda ya karya sulhu to Allah subhanahu wataala ya ce a yake shi saboda me Allah ya karya wato wannan alƙawarin da ya yi nashi kuma ubangiji subhanahu wataala zai ba da nasara ga musulmai to farkon sulhul hudaybiya shine mabudi na farko na bude garin makka da samun nasara da daukakan musulunci da musulmai abu na biyu as-sakina nutsuwa asarun min asarin iman malamai suka ce wani abu ne sawu ne daga cikin sawun imani idan dai kaga kana da nutsuwa to kana da imani amma mutumin da kaga bai nutsuwa a cikin tahiyar shi ko cikin mu'amalar shi da mutane ko zaman takewar shi da iyalansa babu nasuwa to yayi kokari ya kyautata imaninsa saboda haka imani shike sa mutum ya samu nasuwa abu na uku khatarun zani so mummunan zato ga Allah yana da hadari babba kada mutum ya ce a wannan duniyar Allah ba zai taimaki musulmi ba ko ni na yi tarokon Allah ma Allah bai bani ba a'a idan kai haka sai Allah gaba ɗaya ya hana ka abinda kake roƙon shi sharadi ne na karɓar addu'a ka yi tabbatar da cewa Ubangiji ya karɓi addu'a ka kuma ka janye zaton cewa Allah bai amshi wannan addu'a ba abu na hudu wujubu ta'zimin wa tawqir rasul sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun ga ana abubuwa waɗanda sun saba ma annabi ko ana cin mutunci da wani sira daga cikin sira annabi to shi ma mu yi mazaman tumi ko mu tashi daga wurin ko mu hana abin da ƙarfi da mu za mu iya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu liman sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shine shugabanin ɗan da'awa duk abin da yayi idan ka bi shi to Allah subhanahu wataala zai baka nasara annabi yayi sulhu da kafirai sadda kuma yayi kokarin bin sulhu kamar yadda yake annabi Allah ya bashi cin nasara lokacin da su kafirai suka canza sulhun da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan ashe wannan kissa tana nuna mana cewa cin nasara tana daga imani da kuma hakuri da bin Allah subhanahu wataala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
وَنَجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكِ تُوَا إِنَّ الَّذِينَ لَلَّيْنِ وَأَنْدَ يُبَايِعُونَكَ سُكِيِّنْ مُبَايَعَ تَعْرَدَ كَيَّاكَ يَوَنَّ مَنْزُو إِتَتْشِي بَيْعَةُ الرِّجْوَانِ عَلَى كِتَالِ أَهْلِ مَكَّةِ الْمُشْرِكِينَ أَكَنْ أَيَاكِ وَإِنَّ سُكِيِّنْ أَمْ مَكَّةِ مُشْرِكَيْ لوكتن دلاباري يسوما النبي دمسلمين cewa an kashe Usman bin Affan a garin Makka annabi yace to ku zo ku muni mubaya'a idan ko an kashe Usman bin Affan to mu ma za mu shiga wannan gari na Makka mai yake su annabi ya shimfida hannu kowanne ya mubaya'a sai mala'ika Jibril ya zo ce ma annabi a Usman bin Affan yana nan a raye annabi sai ya daga hannunsa ya dora yace ga hannun Usman bin Affan sai nuna ma sahabbai cewa ai Usman bin Affan yana nan a raye kuma zai zo to nan Allah subhanahu wataala bayan annabi ya dora hannun shi sai aka ce duk waɗanda suke mubaya'a da kai a wajen yakin kafirai inna ma yubayyi'una Allah kai tsaye suna mubaya'a ne da Allah subhanahu wataala kenan shine malamai suka yi ta munakasha ma Imam Kalbi a cikin littafinsa yake cewa ai wannan ba wai hannu bane Allah zai dora a'a taimako ne na Allah zai kawo ya sanya ƙarfi ga waɗanda suke musulmai wasu kuma malaman suka ce a'a ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala Allah zai ba musulmai wasu suka ce a'a Allah subhanahu wataala ne zai taimaka musu kowanne dai idan ka bi yadullahi ana nihin taimakon Allah subhanahu wataala Allah zai ka taimakon shi ya sanya nasara ga hannun waɗanda suke masu imani ba wai hannun bane kamar yadda annabi ya dora za a ce Allah ya kawo hannunsa ya dora a'a wannan hannu ne wanda yake na ma'ana cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai hakuri da hukuncin ubangijinka kana tare da mu ma'ana da can ƙarshen suratul ahqaf da Allah subhanahu ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm da sauransu wanda Allah subhanahu wataala ya nuna karfinsa yana tare da waɗanda suke masu imani Allah ya ce inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne a saman hannunsu faman nakatha duk wanda ya warware alƙawari ya ja baya daga taimakon addinin musulunci ya warware mubaya'ar da aka yi ya fata taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci sai Allah ya ce fa inna ma yankusu ala nafsi to wannan ya warware a kansa wa man aufa wanda kuma ya cika alƙawari bima ahada alaihi Allah da abinda Allah ya alƙawari da shi fa sawutihi ajran azima Allah zai bashi lada wanda yake mai girma na'am
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون لو كنت عند بزيت هياجي أني شيء لقوة يبتو يرتي مكام الدين المسلمين ya raka annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan yaki daga ciki akwai wanda suka yi zaman su su raka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine Allah subhanahu wataala yake ba annabi labari yace sannu wadanda suke zaman turwa sun kibinka sun ki taimaka ma addinin musulunci daga cikin wayanda suke larabawan kauye da sannu za su ce maka babu abin da ya sa maka saba ba mu je ba yaki ai shagalatuna amwalu dukiyoyinmu ne suka shagale mu ma'ana ri'ayatu amwalina shine kiyaye dukiyoyinmu wa ahaluna da iyalanmu muna kula da su muna kiyayewa dan kowane mumuna abu ya same su fastaghfir lana annabi ka nema mana gafara akan bu muje ba muka taimaka maka wajen yaki mun bi ka ba muka taya ka yaki tare da waɗanda suke mushrikai Allah yace yaquluna bi alsinatihim suna faɗi da bakin su ne kawai ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatansu ma'ana ƙarya ce suke babu wani dukiyarsu da ta tsare da suka tsare ko kuma iyalansu da suka tsare a wata aya za su ce inna biyutana awra wa ma hiya bi awra gidajenmu ai abu da suke hili suke lokacin da suka ga tsoro shi wanda bai da imani idan aka kama musulunci hari to farkon wanda yake ja da baya shine wanda imanin shi rarrawa bai sheke fara jaba ko kuma a zo a baka tsoro in hankali nukiliya gare su in hankali suna jin abin da kake faɗi duk abin da kake suna ji wannan duka ban tsoro ne Allah subhanahu wataala din nasara ya sanya ta ga hannun waɗanda suke masu imani sai ubangiji subhanahu wataala ya ce yaquluna bi alsinatihim da bakin su ne kawai suka faɗi ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a zukatansu qul annabi ka ya musu faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a idan ubangiji ya ruhace ku da mummunan abu ko da amfani wa zai iya mallakar muku kauce ma wannan abin cuta da ya tunkare ku ko ya karfafa muku abin amfani da ya zo muku bal Allah ya ce bar dai kana Allah bima ta'maluna khabira duk abin da kuke aikatawa ubangiji ya san da shi yana gani shi na'am
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
ba mushrikai wayanda suke munafikai ba sun zo sun ce ma annabi ai shagalatuna amwaluna dukiyoyinmu ne muka kiyaye da iyalanmu Allah ya ce ƙarya suke to abinda Allah yanzu ubangiji subhanahu wataala zai fayyace abinda ke cikin zukatansu abinda suke nihi da wannan zama da suka yi a gida ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki ba sai Allah ya ce bal bar dai zanantu amma ni kuke da annabi ya huta da shi da sahabbai wajen yaki Allah ya kaliba rasul wal mu'minun annabi da manzon Allah da kuma wanda suke masu imani ba za su ƙara dawowa ba tunda sun tafi yaki za a halaka su a can saboda kuna ganin kamar musulunci rauni gare bai da ƙarfi idan su annabi suka fita da mummunai Allah ko kuma Allah zai bari a halaka su ko su mutu a cikin wannan yayi wannan da san shi yasa suka kiban annabi sallallahu alaihi wasallam kowane da cikin su yake cewa idan zamu bi mu je mu tarda wa'annan rundunar masu yawa rundunar kafirai da kuma kayan yaki mai yawa mu kuma yan kadan ne kayan yaki ma ban mu da saboda haka ne suka yi zaman su a gida shi ne da suka zo gurin annabi suka ce ai dukiyar ta mu ce muke dan karewa da iyalan mu Allah ya ce ƙarya kike suna tsammanin dai da kai da mummunai ba za ku dawo ba abadan har abada ba za ku dawo wajen iyalanku ba wasu yi da zalika fi qulubikum kuma kuka adanta wannan a cikin zukatanku wa zanantum zannan sauri sai kuka yi mummunan zato ma'ana kuka yi zato wanda yake mummunan zato wa kuntum qauman bura kuka zamanto mutane ne halaka halakaku daga wato bin Allah subhanahu wa ta'ala
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا
وَيَجِي تَعَالَى يَتِي دُوَنَّ بَيْمَا إِيمَانِي دَ اللَّهِ دَ مَنْزَيْشِ اللَّهِ يَتِي تُمِنِي تَتَّلِي دَ كَافَرَي سَعِيرًا شِنَ وُدَ السَّعِيرًا وَدَ ذَاتَ لَكَ قَلَّقُوا وَاتِكِنْ زِكَاتَنْسُ كَمَرْ يَنْدَ وَاتُو Lazar yake tsallakowa cikin jiki ya tsatsa gashi ya ciccira shi haka za ta musu a ranar tashin kiyama na'am
walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima
abinda ke cikin sama da ƙasa mulkan wa khalqan wa abidan dukkan Allah ne Allah yake mallakar su yarfur liman yasha shi yake gafarta ma wanda yaso wa yu'adibu man yasha kuma ya azabtar da wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ya kasance mai gafara ne mai shi kai kenan Allah wayanda suka saba ma annabi cikin yaki basu bi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen taimaka ma addini sai ubangiji yace to duk abin da kuke gani da dukiyar taku da ku dukkan Allah ne kuma da suka nemi Allah ya gafarta musu sai Allah ya ce yana gafarta ma wanda ya ga dama sannan ya azabtar da wanda ya ga dama dan ubangiji mai gafara ne mai jin kai na'am
sayaqulul mukhallafuna idan qalaqtum ila maghanim litakhuduha ila maghanim litakhuduha daruna nattabi'ukum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
الله سبحانه وتعالى سيفيت الأمر للمتن mai sanya alkhairi mai san alkhairi ne a karan kansa lokacin da annabi zai fita zuwa yaki zuwa ga Makka sallallahu alaihi wasallama sai suka gibe shi amma yanzu annabi sai ya yi ilani ya yi sanarwa za a je yaki Haibar sansan Haibar kuma guri ne wanda yake mai arziki ba mamaki a samu ganima kuma sun ga yadda musulunci ya ci gaba Allah yana ba da nasara a kan shi da za a fita yaƙi wanda ya suka ce su ma suna zuwa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sayqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim litakhuduha daruna nattabi'ukum waɗanda suka yi tahallufi ba su bi ka ba wajen yaƙi idan kun cira tukun muta zuwa ga ganima dan ku kama wannan ganimai sai ku ji suna ce muku daruna nattabi'ukum ku bar mu ma mu bi ku ga mu nan tare da ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah wai so suke su canza magana Allah da ya ce ya kulu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul lan tattabi'una ka ce musu kada ku bi mu kadhalika Allah qala Allah min qabl wannan Allah ne ya faɗi tun gabanin haka fa sai kulu da bal tasuduna idan kuka hana su zaka yi sana ta ai har saka ce kuke mana dan za a samu ne za a samu dukiya kuma kuke mana hasara kan mu je mu ci ganima tare da bal kanu la yafquna illa qalila Allah ya ce barne su ba ka iya gane zance sai dan dan kadan sanan ita ma wannan safaha akwai fa'idodi a cikin ta kamar yadda malamai suka ce makanatu bai'atu ridwan inda Allah azima bai'a mubaya da aka yi ta ridwan tana da matsayi gurin Allah mai girma waɗanda suka yi mubaya'a a wannan lokaci malamai suka ce su ne zaɓaɓɓun mutane a duniya baki ɗaya sai da kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan i'tizar bi azar al-kalima sha'nu du'afi al-iman mutumin da yake kawo uzuri hamzari kuma wanda yake na ƙarya to wannan sha'ani ne na waɗanda suke da raunin imani sannan abu na uku du'afi al-iman qaliluna inda al-fadl waɗanda suke da raunin imani za ka ga sai hakuri lokacin da firgici ya zo su ne masu ruga da kasiruna inda al-dabi amma su suna da ƙarfi wajen faɗi saboda haka wannan shine siffar wanda bai da imani siffar shi daga ciki yana ma Allah mugun zuci sai Allah bai taimaka mishi ba kai musulunci da mababu alheri a cikin shi har da suke kawai sannan waɗanda suke masu raunin imani idan aka kawo hurgici to za ka fi kowa ko da ruwa ake idan aka yi karkarfi ka ga mutum ya buge ta ya shiga ɗaki da kuma to idan kai bincike shi akwai wani zunubi da yake yawan yi yana da cikin raunin imani kawai ana ruwa dai ana a ragu ko ka ce menene addu'a nan
سبحان
الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته با أبند زي ساميك حتى وين با أبند زي ساميك وأن أراد مدد فاضوبة الله يكاين وصبو داكا إذا كان متنين يوم فرقيتي تو ينا لنتكين ما سكارن شيء إيماني ينا فأين at the dunya فأين أبندن ينا رفعي بيوا تو أنا ما ينا لنتكين رونين إيماني ya sannan yana kawo uzuri na ƙarya ai mutum ya san kai shi idan mutum yana kawo uzuri na ƙarya bisa kan abu to shi kenan ya addala kan shi daga cikin waɗanda suke masu raunin imani Allah ya kare
amin
insha Allah kuma nan za mu dakata ina ganin cewa ba za mu fara karatun mu ƙarya goma saboda tarawih tana ƙarewa tara daidai kuma a je gida a yi kimfi a hutu ko kwa tara da rabin ya yi fara darasi